Manunia. Dalamude kakabuwar karancin karfan fana da kuma tsananin tsabar tsadar rayuwa sun kai bangon do suka ce ya kamata dai a nemo mafita.
Yanzu mutum yana da dala 10,000, yanzu yana da miliyan kusan 15 a hannunsa. Sai ya saye kasuwar dukkan abinci da ke kasuwar ƙauye.
Ko hauhaya farashi da ake magana, ba wai kowa yana jin raɗaɗi din bane daidai wa daidai. Wanda yake nomawa kila ya fi jin sauƙin haihawa da wanda kawai saye yake.
Game da zamiyar zuke jiki daga ƙungiyar ECOWAS da ƙasashe dan Afirka ukun da sojoji ke mulki kuwa wasu masu ratsaki ne ke cewa a gaskiya dai ya kamata a daidaita
wannan kasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu wani azo a gani tana tare da su
ta duk abin da za su yi su tabbatar sun roki Niger, Burkina Faso da Mali a dawo ungiyan ECOWAS.
Waɗannan fa so mun taba kawai muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin shirin na Manunia. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin Manuniyan da ke da maganin murƙushe jita-jita. Shiri na 156 cikin jerin shirin Manuniyan da masaro ke cewa ya riga ya daga tuta. Mai yiwuwa daga tutar kuma ya sa gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya dage kan aikin ruwan dutsen jihar Jigawan da ya ce an jigata.
Wannan wata magana ce da aka yi da mai martaba marigayi sarkin dutse da kuma dan takar shugaban kasar mu a wannan lokacin Bola Ahmed Tinubu. Allah cikin ikon sa mai martaba ya koma ga Allah kuma ga cewa saboda a gaba na aka yi wannan alƙawarin na tashi ne tattaki na jin samu shugaban kasa da ce mashi to na zo in tuna maka alƙawarin da kuke da mai martaba sarkin dutse marigayi so yace to yanzu abin da za a yi na rubuto masa a takarda na zo na zauna muka rubuta takarda muka kai masa ina tabbatar maka da a yanzu harkar ruwan dutse an sa ta a budget din gwamnatin tarayya haka zalika kuma a jiha mun sa harkar ruwan dutse a cikin budget din mu na 2024 saboda haka yanzu dai ina tabbatar maka in Allah ya yarda wannan shekarar za a fara harkar aiki ruwan dutse duk inda zamu muka an sa kuɗi an ƙara kuɗi a wannan gurin za a ƙara
haɗin gwiwa kenan za a yi a wannan karo na
eh to dama ka san a irin wannan dole ba wai gwamnatin tarayya ba za ta yi komai da komai amma dai za ta yi mafi yawan aiki idan kuma ta yi mu gwamnatin jiha mu kuma za mu dora nan
game da halin kuncin rayuwar da ya sa majalisar wakilan tarayyar Najeriya ta gayyaci kwamitin tattalin arziki na gwamnatin Tinubu kuwa majalisar ce ta dinga tunkuɗa tarin tambayoyin tattalin arziki in ji Honorable Abubakar Hassan Fulata
an danya tallafi ne dan a ba ɗan kasuwa dama su shigo da fetur amma har yanzu ana gidan jiya an danya tallafi ba wani ɗan kasuwa guda ɗaya da ya siyo fetur daga waje ya shigo da shi har yanzu an dogara sai NNPC ta shigo da shi kuma sai sadi a wajen NNPC saboda haka muke neman bayani tunda kamfan Dangote ya fara aiki kamfan Tata Mai na Port Harcourt ya fara aiki a maganar su yaushe ne farashin mai zai sauko dan kudin sufuri ya sauko kuma kaya su sauki suminti da ake saya 3,500 ko da 4,000 yanzu ya zama 8,000 an ne bayani ya ce kudin sufuri ne su Dangote da Buwa za su ga ma cewa har yanzu su musu canza farashi to ya canza farashin alal misali yanzu darajar kudi na naira sai faduwa yake yi ta kai ga yanzu makwabtan mu gaba daya kudaden sun fi namu daraja saboda haka suna shigowa kasuwannin ƙauyuka na border suna saye kayan abinci yanzu mutum yana da dala 10,000 yanzu yana da miliyan kusan 15 a hannunsa sai ya saye kasuwan duk kayan abinci da ke kasuwar ƙauye saboda haka waɗannan matsaloli muka kira mu ji bayani me ya fa'ida su
tilma dai aka ji ministan tsare-tsaren tattalin arziki da kasafin kuɗi na tarayyar Najeriya da ke cikin ministocin da suka halarci wannan gayyata sanata Atiku Bagudu na baje bayanin ɓangaren da gwamnatin Tinubu za ta fifita
an gayyato mu ne domin ƙara tattaunawa da majalisa domin abubuwa da suke zuwa suke dawowa na tattalin arziki da kuma damuwa da majalisa ta nuna na cewa akwai tsarin tsanani na rayuwa wanda ana so a ji mai gwamnati take yi kuma gashi kusan awa 6:30 muka yi a nan an tambaye mu tambayoyi babban magani shine a samu karuwa bunƙasar abin da ake yi cikin ƙasa. Kuma wani lokaci ai shi sai kake ganin ko hauhaya farashi da ake magana ba wai kowa yana jin radadi din bane daidai wa daidai wanda yake numa wakili ya fi jin saukin haihawa da wanda kawai sai yake. Don haka burin gwamnati shine ta ƙara taimakawa don kowa yake so ya numa ya numa, kowa yake so ya sarrafa ya sarrafa, domin a ƙara yi a cikin gida maimakon a ce muna buɗe sai dai mu jira a kawo mana daga waje.
Game da zanzarewar zare jikin kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS kuwa shugaban wata kungiyar matasa a Nijar Kwamarar Lawal Tsalhane ya ce dama su sun san za a zo gabar da waɗannan kasashe za su fusata.
Dama wannan rana kamar muna gani alamun za ta zuwa, domin in kuka ɗauka Hajiya yau shekara kamar kusan sha wani abu. Wannan ƙasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu wani a zo a gani cewa tana tare da su. Maganan ‘yan ta’adda masu kai hare-hare su kashe sojoji su kashe ‘yan ƙasa kuma wanda ba su ji ba su gani ba. To ya kamata a ce tsawon lokacin na ECOWAS ɗin nan ta yi wani aiki sosai don ganin cewa lalle wannan mambobi ne da ya kamata matsalarsu ta zama matsalar mu. Tunda ban manta ba na yi magana tare da gidan radio na Amerika bisa wannan zance cewa mun zo don mu nemi a sulhunta, to yau gashi inda aka zo. Kenan saboda haka nan abun da muke kira ga ita ECOWAS, in akwai sauran gyara ta dibi kanta domin talakawa suke ma'aiki na Afrika. Saboda haka nan muna kira har gobe a dibi hanyar da za su bi su gyara zamansu. Tunda in dai suka ci gaba da irin ta yadda suke yanzu, to ko gobe ko jibi ko ga wata ƙasa tana hita daga cikinsu ta tahi wani wuri, wannan kuma ba alheri bane.
Shi kuwa sanata Ahmad Wadada Aliyu na masajan tare Najeriya cewa yake wajibi dai ita kanta ECOWAS din ta gaggauta ganin an daidaita wannan katakata.
Babu yanda za a yi a ce ku goma ne a gidanku, uku sun mutu ko uku sun bar gidan sun ce su ba 'yan gidan bane ba kuma ku ce ba damuwa bane gare ku. Ai goma ya fi bakwai. Ko Nijar ne kaɗai ta bar ECOWAS, ya kamata ta dame mu. Nijar tana iyaka da jahohi wurin bakwai na arewacin Najeriya. A ce abinda muke ciki Nijar ba ta ciki. Kuma abinda muke cikin nan shugaban wannan ƙungiya yau shugaban ƙasar Najeriya. Wannan aba ce da ya kamata Nijar, Burkina Faso, Mali, idan ba mu yi wani abu a kai ba kila ma ƙasashen za su zo su fi haka. Ko da yake abin da ya dan faranta min rai, na ga maganan da gwamnatin tarayya ta yi cewa ba za su yi ta duk abin da za su yi su tabbatar sun roƙi Nijar, Burkina Faso da Mali a dawo ƙungiyar ECOWAS. To saboda haka kamar yanda dai muka saba, za mu yi aiki, za mu yi magana, za mu kuma yi addu'a cewa ya Allah ka gyara ka kawo mana sauƙin wannan yanayi da muka samu kanmu.
Kusuwa, kana ganin akwai laifin Najeriya a cikin wannan abu da ya jawo har ƙasashen da suka ce sun fice?
Da mun je yaƙi da Nijar sai an ce akwai laifin Najeriya, to ba mu je yaƙi da Nijar ba. Ba zan ce akwai laifin Najeriya ba, sai dai kila Nijar na da fushin cewa shugaban ECOWAS shugaban ƙasar Najeriya ne, kuma ga matakin da ECOWAS ta ɗauka a kan Nijar ga harkan soja. Amma ban iya cewa a bayyane, don in na ce miki akwai laifin Najeriya ni kika ce mani me ye hujja na na faɗi ɗaya ko biyu abubuwan, ba ni da komai da zan faɗi.
Duka iyaka bututun da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kullun aka kwana aka tashi fa kwanakin da aka kebe musu ne ke ci gaba da salwanta. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1204 ne su yi sallamar sakin madafin iko, sai dai kadan daga cikin su da kila za su yi sa'a su maimaita. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin Jihar Kanawa da maman manuniyan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muke amfani da su tun lokacin shirin na manuniya na ta. A madadin su duka kuma ni Isa Lol Ikara da kan yi limancin shirye shirin da gabatarwa ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sadamu a cikin wani sabon shirin na manuniya.